Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna Nasir Fil Hashim Kumel tare nake da Hanifa Isa da masu sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Talata 25 ga watan Janairu shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
Sojoji a kasar Burkina Faso ta yankin Afirka ta Yamma sun hambarar da gwamnatin shugaban Roch Marc Christian Kabore kuma yanzu gwamnatin mulkin soja ce yake rike da kasar. Akalla mutane 6 ne suka mutu a wani turmutsitsi a wajen filin wasan kasar Kamaru dake karban bakuncin babban wasan kwallon Afirka a jiya Litinin. Da yammacin jiya Litinin shugaban Amurka Joe Biden yayi ganawa ta yanar gizo da manyan shugabannin Turai kan barazanar mamayar Ukraine da Russia ke kokarin yi.
Kanan labarin kenan aka saurara. Biyo bayan matakin gwamnatin jihar Kano na soke lasisin dukkanin makarantun da ba na gwamnati ba. Masu ruwa da tsaki na cewa
ni dai a yanda na sani shekara 20 da kusan 6 da kafin bude makaranta akwai hukumomi daya bayan daya da duk sai kabi sannan a barka ka fara makaranta. To an bi hakan a ina aka samu matsala.
Haka kuma za mu leka kasar Kamaru inda aka shiga zagaye na biyu na wasannin cin kofin nahiyar Afirka.
Alhamdulillah mun ji dadi wannan dukkan da Kamaru ta yi da mu haka muke so.
To mun tsure amma mun ji dadi. An ji tsoro sosai amma to alhamdulillah.
Kamaru ba ta yi ball ba. Ball bai kyau ba. Ba mu ji dadin wasan ba.
Bayan rahoton da muke tafa da su haka kuma kamar kowace ranar Talata muna tafa da shirin tsaka mai wuya wanda Ali Mustafa Sokoto zai kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Sojoji a kasar Burkina Faso ta yankin Afirka ta Yamma sun habbarar da gwamnatin shugaba Roch Marc Christian Kabore kuma yanzu gwamnatin mulkin soja ce ke rike da kasar. Fiye da dozin na sojoji ne suka bayyana a gidan talabijin na kasar jiya Litinin don yin sanarwa kuma sun ce sun kwace mulkin ba tare da wani tashin hankali ba. Captain Sid Sori Kabir Odrago ya ce sabon shugaban mulkin sojin zai fito da wani jadawali wanda kowa ya yadda da shi domin gudanar da sabon zaɓe. Wannan al'amarin ya biyo bayan wasu rahotanni masu cewa ana gwabza kazamin fada kusa da fadar shugaban kasa da ke Ouagadougou babban birnin kasar. Babu labarin inda shugaba Kabore yake. Rahotannin baya-bayan nan na jiya Litinin ya ce sojojin suna tsare da shi tare da wasu mambobin gwamnatinsa. Akalla mutane 6 ne suka mutu a wani turmutsitsi a wajen filin wasan kasar Kamaru dake karbar bakuncin babban wasan kwallon Afirka a jiya Litinin. Wani jami'in gwamnati ne ya faɗi hakan. Yana mai nuni da fargaba game da koshin kasar ta Afirka ta tsakiya za ta iya karbar bakuncin gudanar da gasar wasannin motsa jiki mafi girma a Afirka. Nasiri Paul Biya, gwamnan yankin tsakiyar Kamarun, ya ce ta yiwu a samu ƙarin mace-macen. Ba mu da ikon bayar da adadin waɗanda suka ji rauni, ya ƙara da cewa turereniyar ta faru ne lokacin da mutane ke ƙoƙarin shiga filin wasan na Olembe a Yaoundé babban birnin ƙasar domin kallon fafatawa tsakanin ƙasar mai karɓar bakunci da kuma Comoros a wasan kwaf ɗaya karo na 16 a gasar cin kofin Afirka. Jami'ai a asibitin kusa da Musasi sun ce sun karɓi akalla mutane 40 da suka ji rauni. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da yammacin jiya Litinin shugaban Amurka Joe Biden yayi ganawa ta yanar gizo da manyan shugabannin Turai kan barazanar mamayar Ukraine da Russia ke kokarin yi, kamar yadda yake nazari kan batun aika dubban sojojin Amurka zuwa Baltic da kuma kudancin Turai. Biden bai yanke shawara ko zai tura kayayyakin sojojin Amurka da kuma ma'aikata kusa da Rashar ba, sai dai sakataren yada labaran na fadar White House Jen Psaki ta ce gabanin ganawa da jami'an Turan, Amurka ta sha cewa za mu tallafa wa abokan tarayyarmu na sashen gabas wajen tinkarar Rasha. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya sanya sojoji 8,500 sun zama cikin shiri domin tura su zuwa gabashin Turan, inda mafi yawancin su za su iya zama wani bangare na dakarun mayar da martani na kungiyar kawance ta NATO, yayin da Russia ta mamaye Ukraine.
Ina jima kadan Hanifar sake da labari, amma kafin nan za mu leka jihar Kano, inda iyayen yara dalibai da kuma mallaka makarantu masu zaman kansu suka shiga rudani a jihar. Biyo bayan matakin gwamnati na soke lasisin dukkanin makarantun da ba na gwamnati ba, sai dai kungiyar masu makarantun ta roki gwamnati ta yi adalci. Daga Kano ga rahoton Muhammad Ibrahim Kwari.
Wannan mataki na soke lasisin makarantu masu zaman kansu a Kano na da nasaba da abin tir da kyama wanda Kano ke alhininsa na kisan gillar da wani Abdulmalik ya yi wa ɗalibar makarantarsa Hanifa Abubakar, 'yar shekaru 5, wadda jiya Litinin 'yan sanda suka gurfanar da shi a gaban kuliya. Yanzu haka dai masu makarantu a Kano na bayyana mabambantar ra'ayoyi da fahimta dangane da wannan mataki na gwamnati.
Kamar yanzu wannan sanarwa tana iya kawo ruɗu don ita kanta wannan makaranta da aka samu matsala a kanta, don ana taɓarawa ita mabisawo. Ni dai a yanda na sani shekara 20 da kusan shida da kafin buɗe makaranta, akwai hukumomi ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya da duk sai kabi sannan a bar ka fara makaranta. To an bi hakan a ina aka samu matsala? A samu wani kwamiti mai ƙarfi a bashi nan da kwana 10 ko sati 2 gaba ɗaya makarantun da suke jihar nan ɗaya bayan ɗaya a sake bin tantancewar da aka yi musu. Yanzu fa gaba ɗaya an shiga ruɗu, iyayen yara a ruɗe, malamai a ruɗe, masu makarantu a ruɗe.
Hajiya Asma'u Yahaya kenan daraktar kwalejin Excel a nan Kano. Ita kuwa Hajiya Rabi Hussaini Adamu, tsohuwar kwamishinar ilimi a jihar Jigawa da ke zaman guda cikin mamallaka makarantun da aka soke wa lasisi, na cewa
ina ganin kamar abin da suke nufi ta suka yi sai an tantance an ba da lasisi, kuma tantancewa nan kila za su yi shi cikin gajeren lokaci yanda ba zai shafi harkar ilimin yara ba. Ban san me suke son su yi ba, amma ni ana fahimtar ba ci aka yi karfe ba. Wanda aka samu da laifi shi za a rufe, wanda ba samu da laifi ba sai ya sabunta. Komai a tsare yake, akwai tsari. Idan ana so cikin sati guda za a yi tantance makarantun nan.
To amma kungiyar mamallaka makarantun da ba na gwamnati ba ta yi jan hankali ga gwamnatin game da wannan al'amari. Hajiya Maryam Magaji ita ce mataimakiyar shugabar kungiyar ta ƙasa.
Mu muna ganin in dai sabunta certificate din ne kamar yanda ya kamata, in dai har za a yi shi bisa adalci kuma za a tsaya a yi abin da ya kamata. A bincika makarantun nan waɗanda suke da matsaloli a fitar da su, waɗanda suke ba su da matsaloli da Allah da Annabi gwamnati kada ta sa su a cikin matsala.
Sai dai kungiyoyin tallafawa ilimi a Najeriya da ganin sakaci da aikin bibiya daga hukumomin gwamnati ne ya haifar da wannan yanayi.
A ka'ida akwai abin da suke kira routine inspection da ake after every 3 years, amma tun daga lokacin wani da aka yi wani committee na Kano State Task Force on Private Schools karkashin wani mutum Babu Umar Inajin a lokacin, wanda a lokacin ya kwarci cewa duk makarantar da bata haye matakin da aka saka ba ba ta koya a yan jihar Kano ba. Malamin tun daga lokacin an ƙara yin wannan, kashi 45 na mutanen Kano sun yi makarantu masu zaman kansu. Misali, an fi shekara 4 ko 5 da muke da kokari muga cewa an yi abin da ake kira teacher recruitment policy a jihar Kano. Dokar malaman makaranta da yanda za a ba su ilimi, da yanda za su ci gaba da karatu, dokar nan har yanzu na ga gwamnatin jihar Kano. Inda ana bin wani abu musamman shi wannan teacher policy din, akwai abubuwa da yawa wanda inda za a yi su za su taimaka wa harkar ilimi.
Kwamai Safiyanu Bichi kenan na cibiyar tallafawa ilimi ƴaƴa mata ta Girls Education Partnership a nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gai da Mahmud Ibrahim Kwari. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga Hanifa dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Darajar hannayen jarin ƙasar Rasha a jiya Litinin ta yi ƙasa a daidai wannan lokaci da ake fargabar yaƙi, wanda hakan ya sa aka yi asara sosai ta biliyoyin daloli a wasu jigajigan kamfanonin hada-hadar ƙasar. yayin da ake cikin damuwa cewa shugaba Vladimir Putin yana gab da bada umarnin mamaye makwabciyar kasar su. Kudin kasar mai suna ruble yayi faduwar da ba a taba gani irin ta ba cikin watanni 14, wanda hakan ya sa babban bankin kasar ya shiga tsakani ta hanyar dakatar da sayan kudaden kasashen waje domin a tallafa wa kudin ruble din. Bankin Russia ya yanke shawarar daina sayan kudaden waje a kasuwar hada-hada ta cikin gida, kamar yadda bankin ya faɗa a cikin wata sanarwa. An cimma wannan shawarar ce domin a rage matsalar da kasuwannin kudin suka shiga. Pakistan ta rantsar da mace ta farko a matsayin alkalin kotun kolin kasar jiya Litinin, abinda ake yabawa a matsayin abin tarihi, inda maza ne suka mamaye tarihin shari'a a kasar da ke da rinjayen musulmai. Aisha Malik, mai shekara 55, ta yi rantsuwar karɓar aiki a wata hidima a babban birnin Islamabad da aka nuna kai tsaye a gidan talabijin. Yanzu ta shiga cikin jerin alkalai 16 na kotun koli. Ina so in taya alkali Aisha Malik kan zama mace ta farko a matsayin alkalin kotun kolin. Ina mata fatan alheri, a cewar Prime Minister Imran Khan a shafinsa na Twitter.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. To daga batun ilimi a Najeriya sai mu leka kasar Kamaru, inda aka shiga zagaye na biyu na wasannin cin kofin Afirka. A jiya Talata dai, ƴan wasan kasar Kamaru sun samu nasara kan takwarorinsu na kasar Comoros. Ga Awal Garba zai kai mu inda ake gudanar da wasannin.
Wannan irin guje-guje da ake yi kenan a kan titunan kasar Jamhuriyar Kamaru, anda ta samu hayewa zuwa zagayen quarter final a fadin kasar gabas da yamma kudu da arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru. Ta ko ina sai murna suke yi. Kasar Kamaru ta doke kasar Comoros da ci 2. Kasar Comoros kuma ta jefa kwallo daya a lagar kasar Jamhuriyar Kamaru. Ga kaɗan daga cikin abin da al'umman kasar ta Jamhuriyar Kamaru suke faɗa a yayin da suke farin ciki na hayewar da kasar ta yi.
Ba abin da za mu ce, muna taya dukkan Kamaru, muna mutan tsohon zango, na muna wannan duka da muka yi. Allah ya sa mu ci gaba da nasara. Madalla, mun gode Malam Awal.
Abin da yake zan ce, wallahi mun kokari. Kokarin da zan ce mu yi kokari ga mu ajiye 'yan wasan mu da yawa don su huta sabila da mu je mu kada final, amma da sauran aiki a gaba. Abin da zan ce da sauran aiki a gaba, amma mu yi kokari kam kwarai da gaske.
Mukam alhamdulillah mun ji daɗin wannan dukkan kamar ta yi dama haka muke so, kuma muna roƙo Allah ya kai su gaba, Allah sa su yi final. Mun ji daɗi.
To mun tsure amma mun ji daɗi. An ji tsoro sosai amma to alhamdulillah.
Kamaru ba ta yi ball ba. Ball bai kyau ba, ba mu ji daɗin wasan ba.
Masu magana dai suna cewa ba a samu ceto ba sai miya ta kare, musamman a wannan kwallon kafa da ake takawa a kasar Jamhuriyar Kamaru. Karo na 33 kenan da kasashen nahiyar Afirka suke gwada kwanjin su kan cin kofin wannan kwallon kafa da ake yi. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a ɗaya bangaren kuma, akalla mutane 6 ne suka rasa rayukansu sanadiyar cunkoso a wajen filin wasan da aka yi a jiya Litinin ɗin. Ga rahoton Muhammad Bashir Ladan.
Lallai kuwa wannan nasara ce mai ɗaci. A ƙarshen wasa tsakanin Kamaru da Comoros a ranar Litini, mutum 8 daga cikin 'yan kallo sun rasa rayukansu, inda wasu da dama suka jikkata a sanadiyar cunkoso da aka samu wajen fitowa daga filin wasa. Waɗanda suka raunana an kai su asibitin Misasi da ya fi kusa da filin wasan Olimbin. Ga rayoyin masu sha'awar ƙwallon ƙafa da muka taras bayan an fito filin wasan.
Da aka sake kofa, mutane na ribibin cicirin da su haura su shiga skat. Wata mota ta fito CES ce ta buge mutane, to amma ala hakika an yi mutu, amma ban san mutun nawa bane suka mutu lokacin kamu a fara soma wasa, amma an yi mutuwa fakat an yi da gaske ne.
Kamaru dai ta yi doka 2-1, hakan yayi kyau. amma za mu duba cewa ɗan wasan Comoros sun zo ne a rage daga cikinsu domin wannan rangwame shi ne wasa COVID-19 ya kama ɗan wasa da dama cikinsu mutum 12 da gani cewa ma ɗan wasan gaba ne aka ɗauko shi aka mai da shi ne tsaro a cikin raga shi ne wannan da so min wasa kuma minti 7 bai fi haka ba sun samu jankarti to kaga a rage suke ba dama da karfin da aka san Kamaru da shi
abin sani anan shine yan Comoros sun karasa wannan wasa da mutum 10 maimakon 11 a sanadiyar jankati da aka baiwa Najim Abdu a mintuna 7 da fara wasa Muhammad Bashir Ladan na VOA Hausa daga Yaounde a kasar Kamaru
a gaida Awul Garba da Muhammad Bashir Ladan Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19-31-49-60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a shirin mu ta VOA Africa akan mita 12.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da ake so za ku iya zuwa shafinmu na yanar gizo voahausa.com don sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. Yanzu kuma sai
saka mai wuya.
Ni shugaba Muhammadu Buhari bai je jihar Lagos kan kaddamar da littafi ba. Shugaba Muhammadu Buhari ya je jihar Lagos ne domin kaddamar da wani jirgin ruwa da sojojin ruwan Najeriya suka kera wanda shine jirgin ruwa mafi girma da aka taba kerawa kasan nan.
President Ibibi sadda Malam Abubakar Gumi ya rasu a Ingila da aka kawo gawar shi. President Ibibi yana gidan gawar ta same shi. Aka jana'iza duk sadda Allah ji kanshi turakin Sokoto fazan Shehu Shagari yaji an yi rufuwa yaji Sokoto zai shiga wannan gidan a ce kai shugaban kasa zaka zauna sumun bukuyum umuyum ba a jinka ba ka gani ba kai ma mutane magana mutane na cikin wahala amma ba a taba ganin ka cewa ka je jana'iza ba ka je ma mutane ta'aziyya
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sadoma da kowa na sabon shiri na tsakamu muna fata kuna nan kallon kaman yadda muke to yau muna kashi na hudu na maudu'in mu na duba ko mulkin shugaba Muhammadu Buhari ya amfani yankin arewacin Najeriya yankin da ya fito da kuma alaka da abubuwan da ke faruwa a cikin yankin da daga cikin abubuwan da zamu duba shine yaban da wasu suke masa na cewa ya hanyoyi manya-manya ya samar da abubuwan more rayuwa amma ina aka samu da wannan abubuwa din sannan kuma tsakanin samu da irin wannan abubuwa da samu zaman lafiya wani ne fa alheri
sunana Buhari Yunus kuma ya ba wani adalci da iwa ƴan arewa ya domin mulki ya dawo karo na biyu ne domin ya bakantawa waɗanda yake ganin sun masa ba daidai ba da rai kamar irin tsohon shugaban ƙasa Janar Ibrahim Badamasi Babangida ko da cikin wannan asokaran bila da yake ciki yanzu ai baban gida ne ya kawo ta kuma baban gida dole ya gode wa Allah aikin da yi a kasan nan Buhari ko kwatan sabili ba mun gode Allah ma dan idan da shugaba Buhari bai mulki kasan nan ba ina garin da sai an samu ɗan za su dinga zuwa kabarin su suna yi masa sujjada
sunana Aminu Yakubu Madaucin Bakori mazaunin Abuja kamar ka dauki Northwest in particular amma ma shugaban kasa a matsayin shi na shugaban kasa Najeriya duk abun da ya kamata ya yi a Northwest ni ina ganin yayi mana me ya kamata ya yi a Northwest muna da ministoci kusan 9 a duk ministocin nan babu ko karamin minista duk manyan ministoci ne shin dan me aka kai su wurin me ya kamata su yi me ake so su yi yes in ka ce shugaban kasa ya baka mukami bai bibiya ga me kake yi ko in yace ai kaza bai bibiya ga me kake mun yadda wannan lapsi zai iya zama kaman wani abu ne da Allah ya jarabce shi da shi ishu na bandit din nan dukan mu ta shafe mu ga munan ai mafi yawan ba mu iya zuwa gida fine amma menene dalilin da ya harfar da ishu na bandit shin gwamnati na da laifi mutane muna da laifi ko ba mu da laifi
ba tare da bata lokaci ba ga bakin namu da ci gaban muhawarar tashi
prof shin ayyuka gamsu da bayanan da shi Bashir Ahmad ya faɗa na ayyuka titunan da ake ta yi to yanzu mun hanyar ma daga Kano zuwa Maiduguri yanzu abun da ya saura daga Udil ne ma zuwa Shiwarin kawai ga Katsina mata kudu an yi ayyuka
ka tambaye mu jama'an mu da ba mu da hanya amma muna da zaman lafiya ko to gwamnati ce ta damu mu da wani infrastructure amma babu zaman lafiya yadda take ta mai da hankali a JFEC a ce an yi ba da hanya an bura da hanya a zo a ce mana wannan hanyar daga Kaduna zuwa Abuja kilomita 200 an kasa rike mana ita yau shekara 6 ko me ka kuka shimfida ko zinari kuka shimfida mana in ba mu iya tafiya muna dardar to hanyoyin Najeriya balle na arewa so me amfanin a ce mana wai an ba da kwangila an yi kaza in ba za a tsare mana wannan hanyar ba hanyar Kaduna zuwa Abuja babu yanzu ba za ka iya zuwa daga abin nan zuwa Giwa zuwa Funtuwa zuwa Gusau zuwa Gusau ne makaranta da Gusau zuwa Sokoto ya zama abin nan hanyar Plateau wurin Rukuba so duk hanyoyi in babu tsaro wannan aikin banza ne saboda haka wannan gwamnatin ta shugaba Muhammadu Buhari ta maida hankali shekara 1.5 da ya rage mata in ma President Muhammadu Buhari ya gama mulki ba za a tuna da shi cewa ya shimfida wannan kwaltar za a tuna da shi cewa lokacin shi ne aka kawo rashin tsaro ƴaƴanmu fiye da 200 suna daji an kashe mana mutane amma matan mu fade ba mu iya bacci na daji da na cikin gida duk hankalin su darrar saboda haka ni magana wai hanyoyi in ka je ka tambaye mutanen mu a Katsina za su ce na ruwansu da wani hanyoyi ba zaman lafiya shugabanci ya gaji ka ji jama'a amma wannan shugaban bai jin jama'a yana zaune a villa sai waɗanda ke zagaye da shi ke gaya mashi Beijing sarakuna Beijing malamai Beijing dattijai Beijing talakawa ya taba jin waɗanda aka yi mafaɗe ya taba kiran mutane da aka dake sansanin gudun hijira ya ji su ya taba jin waɗanda aka sa musu haraji ya taba jin waɗanda aka kona so da ke shugaban kasa ban san abin da jama'a ke gaya maka ba tsaro ya fi duk wannan titi a tsaye da komi a maida hankali akan tsaro shine shawara ta gaba
yawa to shikenan bari mu shiga kan man fetur din wannan shekara ta 2020 wato Bashir Ahmad kai ma akwai abin da ka taba rubutawa aka dawo ma da shi ka san shani yanar gizo da yake lokacin zamanin Jonathan da aka yi karin farashin man fetur daga zuwa naira 95 akwai rubutun da kai na gani ba ka maida amsa ba kace ko gwamnati ta fasa wannan abun ko a ci gaba da zama ko kuma ina jin kace ma a yakin ba sa sama inda za a kara kudin man fetur yanzu ga gwamnatin nan ta zo tun da ake a duniyar Najeriya ba taba karin farashin man fetur irin na wannan gwamnati shi shugaban Muhammadu Buhari ma cewa bai ma san ma menene kafin ya hauke nan menene ma tallafin man fetur din ba ma sai an zo an masa bayani shi bai gamsu ma akwai wannan Bashir mene to an sha cewa an cire tallafin man ya koma naira 145 aka ce an kara cirewa ya sake a sai ana bayarwa da gaske ya sake koma naira 160 yanzu ga shugaban kamfanin NNPC ya ce man ma zai iya kaiwa tsakanin naira 320 zuwa 340 wani shi shugaban Buhari tsakani da Allah bai fahimci wannan al'amarin bane sai da ya zo shigo gwamnati ya gane ko kuma ina gaskiyar magana
to gaskiyar magana a nan shine man fetur a Najeriya kusan zan ce a duniya ma Najeriya tana sai da man fetur farashin man fetur a Najeriya shine mafi karanci a duniya ma an kalisafa shi da sauran kasashen da suke a duniya sannan maganar shi tallafin man fetur abu ne da ya kamata ma mutum sai an zauna amma bayanin sa kafin ka gane shi a kasashen da suke makwabtaka da Najeriya Niger Kamaru Chadi dukansu suna sayar da man fetur fiye da yanda mu muke sayarwa kusan ya ninka kudin da mu muke sayarwa a Najeriya sannan a Najeriya ana bada tallafin man fetur kusan kowa ya sani zaka ga gidajen mai ku ina da ina ana bude gidajen mai wani ma zai bude gidan man ne ba dan kuma ba ma a sayar da man menene yasa ake bude irin wannan gidajen man a ku ina da ina saboda duk wani wanda aka bashi license wato shi da shigo da mai za a bashi kudi domin a matsayin tallafin man fetur gwamnati ana so man fetur din nan a wani akan adadi amma saboda gwamnati ba ta so a saida wa ƴan Najeriya a fiye da adadin da ake saida shi a yanzu dole gwamnati sai ta bayar tallafi a su wanda suka so man su saida shi a wannan adadin su shi kuma man fetur a yanda yake duk inda aka sani a duniya in man fetur dan yan man fetur ya tashi a kasuwar duniya su shi ma fa wannan man fetur da muke sha a motoci ko a generator zai tashi su a Najeriya saboda wannan mu kuma ba ma tace man fetur mabiyanci kowa ya diya san yanda kasanin take tun lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya gina matatun man fetur a lokacin da yake ministan man fetur har zuwa yanzu ba a sake gina wani ba, kuma ba a yi kokarin cewon an ga an rike wadancan da aka gina ba, wanda a wancan lokacin mutanen Najeriya ba su fi miliyan 100 ba, amma zuwa yanzu muna da mutane sama da miliyan 200 amma ba mu da matatar man fetur. So in an je an so wannan man fetur din, gwamnati ta bayar da kuɗi an je an so, maimakon su wanda aka ba wannan kuɗin tallafin su saida wa mutane a farashin da gwamnati take so ko a farashin da ake sayar da shi a yanzu, saboda kasashen da suke makotaka da mu suna saida man fetur din nan fiye da yanda mu muke sayarwa a farashi, sai a ba su kuɗin a Najeriya su man saida wa 'yan Najeriya, sai kuma su kwana da shi, daga nan in ka shigo da shi Najeriya kuma sai a ɗauki man a kai shi Nijar, Kamaru ko Chad a saida shi a ƙara samun wata ƙazamar riba, bayan Najeriya kuma ta ita ta fitar da kuɗi domin a Nijar, Kamaru, Chad ba inda suke bayar tallafin man fetur sai a Najeriya. So gwamnati za ta ba ɗan kasuwa tallafi zai so man fetur ya saida shi a wani adadi, amma in ya so ba zai saida man a Najeriya ba, saboda yana ganin in ya kai shi Nijar ko Kamaru zai fi samun riba sai ya ɗauke shi ya kai shi wancan Kamaru. To dalilin da ya sa ma gwamnati ta ce wanto abin da za a yi kwara ma a janye tallafin, in ka je ka so man duk inda ka je ka so shi, duk inda kake so ka saida shi a duniya, in ka so shi a Amerika ka kai shi China ma in kana ganin nan za ka fi samun riba, amma in dai ba an janye wannan tallafin ba, haka za ka ga gwamnati tana ta ba da kuɗin tallafi tana ta bayarwa, amma kusan ma za mu iya cewa muna ba da tallafin man fetur ne ga a Nijar, Kamaru da Chad ba iya Najeriya ba. Wannan dalilin ya sa gwamnati ta ga cewa kwara ma a janye tallafin gaba ɗaya, kamar yadda makotakan mu ba sa ba da tallafin su mu ma mu janye. In ka so mai kana ganin cewa za ka fi samun riba a Kamaru ko Nijar ko Chad, babu wanda zai hana ka yin kasuwanci ka kai shi a wancan, ka kai shi wannan kasashen. Wannan shi dalilin da yasa gwamnati a yanzu ke tunanin janye tallafin man fetur.
Yawwa Bashir, wato ma mun kawo maganar man fetur din saboda ya shafi kowa, kuma yan arewa inda ake fi fama da talauci su za su fi ɗanɗana ko da su suka fi magana. Professor Usman Yusuf ka ji abin da Bashir ya faɗa.
To gaishe kuma da mai tunan zamu diga aya sai Allah ya kama rana, wato mu zo mu ci gaba da kawo muku wannan muhawara, inda wasu daga cikin abubuwan da zamu duba shine idan ka dubi mulkin Muhammadu Buhari ne yanzu da na Margayi Sani Abace, ya zaka bayyana bambancin su na yadda suka sarrafa rara ko kuma riba da ake samu daga man fetur din Najeriya. Sannan kuma me yasa Buhari baya zuwa janaizar mutanen da suke kusa da shi ko kuma mutanen da ke taka muhimmin rawa a cikin tabbatar da zaman lafiyar Najeriya da haɗin kanta? Sannan me yasa yake tacceka shi shugaban kasar saboda rashin zuwan su Sokoto domin taya su juyayen mutuwar mutane 42 da 'yan ta'adda suka kona a can a kwanakin baya? Duk wannan za su zo muku a shiri mai zuwan Allah ya kai mu. Ya zaka madadin su bakin namu, wato Bashir Ahmed da kuma Professor Usman Yusuf tare da Nasiru Adamul Hikaya da ya shirya mana muhawara Abuja, Aliyu Mustapha Sokoto ne a Washington, ku huta lafiya.
Madalla. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaici.
An ji cewa sojoji a ƙasar Burkina Faso ta yankin Afirka ta yamma sun hanbarar da gwamnatin shugaba Roch Marc Christian Kabore, kuma yanzu gwamnatin mulkin soja ce ke rike da ƙasar. Fiye da dozin na sojoji ne suka bayyana a gidan talabijin na ƙasar jiya Litinin don yin sanarwar, kuma sun ce sun kwace mulkin ba tare da wani tashin hankali ba.
Masu raro, a nan muka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan za mu da muku da wani sabon shirin da zai zo muku da ƙarfe 8 na wannan safiya, wanda zai zo muku da shirin 'yan ƙasa da hukuma. Domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu na baya, sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com. Yanzu a madadin Hanifa Isa ta ni gabatar da shirin da kuma Jimbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Carol. Ni Sarfil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC, ke cewa salamu alaikum.